Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta VOA Hausa wato voahausa.com ta internet. Masu sauraron mu a Yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Nijar na iya kama mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A duk faɗin kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu sauraron mu assalamu alaikum, Halima Jumarauce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan yammacin Asabar 7 ga watan Mayu, da fatan dukanku kuna cikin koshin lahiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tare da su ga Ibrahim Kalmasi Garba da kanin labaran duniya.
Sojojin Najeriya sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan tsatsauran kungiyar nan ta Boko Haram da zumar takurata. Wata yarjejeniyar tsawaita kwance damara ta tsawon sa'o'i 72 da Rasha ta taimaka aka cimma a birnin Aleppo na kasar Siriya ta ci gaba da aiki zuwa yau din nan Asabar. Sannan zabar Sadiq Khan a matsayin magajin garin London na farko musulmi ta zama wata alama ta sauyin lalle ga Burtaniya da al'ummar musulman kasar.
To kamar kowace Asabar war haka akwai shirin amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Kalmasi Garba yake gabatarwa, amma kafin nan muna tare da rahotanni uku, biyu daga Najeriya, ɗaya kuma daga Jamhuriyar Nijar. Yan gudun hijira Adamawa sun auna mulkin shugaba Muhammadu Buhari na shekara ɗaya. Daga jihar Oyo kuma za ku ji ta bakin wasu 'yan Najeriya akan dokar hukumta masu satar mutane a Najeriya. Daga Yamai kuma babban birnin kasar Jamhuriyar Nijar za ku ji rahoto akan wani matakin da gwamnatin kasar ke shirin ɗauka akan wasu unguwannin da ta ce an gina ba da izini ba kuma ba bisa ka'ida ba. Amma da farko ga Ibrahim Kalmasi Garba da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sojojin Najeriya sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan tsatsauran kungiyar nan ta Boko Haram da zumar takurata da kuma kwato farar hula da mayakan suka sace, a cewar mai magana da yawun sojin kasar wato Kanar Sani Usman Kuka Shika. Har yanzu akwai gauran Boko Haram boye cikin dajin Sambisa, don haka manufar wannan yunkurin ita ce kakkaɓe ragowar 'yan Boko Haram a dajin da kuma ƙara ƙaimi wajen kubutar da mutane, kuma ya zuwa yanzu aikin na gudana da kyau, ko da yake kafin nan 'yan bindigar sun yi yunkurin kai mana farmaki, amma sojojinmu sun taka musu birki ta yadda suka fatattaki 'yan Boko Haram ɗin tare da karkashe yawancinsu da kuma kwace makamai da bindigogin harbo jiragen sama, a cewar Usman. Waɗannan kalaman nasa sun biyo bayan rahotannin da ke nuna cewa Amurka na duba yiwuwar sayar ma Najeriya jiragen yaƙi samfurin 12A29 Super Tucano don taimaka ma wannan ƙasar ta yammacin Afirka da ke yaƙi da Boko Haram. Amurka ta ƙi sayar ma gwamnatin da ta gabata ƙarƙashin gullar Jonathan waɗannan makaman saboda zargin take haƙƙin ɗan adam da ake ma sojojin ƙasar. Wata yarjejeniyar tsawaita kwance damara ta tsawon sa'o'i 72 da Rasha ta taimaka aka cimma a birnin Aleppo na ƙasar Siriya ta ci gaba da aiki zuwa yau ɗin nan Asabar, babu wani rahoton saɓa ma yarjejeniyar. Faɗa tsakanin 'yan tawaye da sojojin gwamnati masu goyon bayan shugaba Bashar al-Assad ya yi sanadin mutuwar mutane 300 a baya-bayan nan. Da Amurka da Rasha ma na ƙoƙarin ganin an cimma wata yarjejeniyar tsagaita wutar. Rasha na amfani da tasirinta kan gwamnatin Assad, sannan Amurka na amfani da nata tasirin kan 'yan tawaye wajen kawo ƙarshen tashin hankalin ƙasar. Jim kaɗan bayan da Amurka da Rasha suka tabbatar da cimma matakin farko na tsagaita wutar a Aleppo ranar Laraba, aƙalla mutane 28 ne aka kashe a wani harin jiragen saman da aka kai kan wani sansanin 'yan gudun hijirar da ke lardin Idlib, daura da kan iyakar ƙasar da Turkiya. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Zaɓar Sadiq Khan a matsayin magajin garin London na farko musulmi ta zama wata alama ta sauyin lalle ga Burtaniya da al'ummar musulman ƙasar masu yawan miliyan 3. Shi musulmi ne, mu musulmi ne, wannan wata babbar dama ce ga al'ummar musulmi, a cewar Muhammad wani ɗan kasuwa mai shekaru 69 wanda ke da zama a unguwar Whitechapel mai rinjayen musulmi a gabashin London. Muhammad ya ƙaura zuwa Birtaniya daga Pakistan sama da shekaru 5 da suka gabata a lokacin babu isasshen muhalli ga musulmi. Lokacin da muka zo nan babu wani abincin halal samsam. To amma yanzu da ka ambaci irin abincin da kake so zaka samu a Birtaniya a cewar Muhammad. Nasarar da Sadiq yayi na nuna sauye-sauyen da aka samu ta fuskoki da dama. Cikin shekaru 60 da suka gabata, birnin London ya sauya daga birnin jinsi guda zuwa birni mai cike da hada-hada, da gaurayen al'ummomi da al'adu iri-iri da ke ci gaba da janyo mutane daga kowane sashi na duniya. A yau Asabar an shiga rana ta biyu da babban taro, wato na babban taro na tarihin nan da jam'iyya mai mulki a Koriya ta Arewa ke gudanarwa. Inda ake kyautata zaton za a ƙara ma shugaba Kim Jong-un iko mai cike da martaba. Kafar yaɗa labaran Koriya ta Arewa ta bayyana cewa abubuwan da za a yi a yau Asabar sun haɗa da ƙara ma Kim sabon muƙami, tamkar irin na mahaifinsa da kakansa, waɗanda suka riƙe muƙaman babban sakataren jam'iyyar ta ma'aikata. A yanzu Kim na riƙe da muƙamin sakataren farko, kuma koda yake ƙarin girman na kwatance ne kawai, zai nuna ma duniya cewa Kim fana riƙe da iko sosai a faɗin ƙasar. Donald Trump da kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan za su gana a makon gobe. An shirya ganawar ce bayan da Ryan, wanda shi ne ɗan Republican mafi muƙamin siyasa a Amurka, yayi abin da ake ganin ya harzika masu yaƙin neman zaɓen Trump, saboda cewar da yayi a yanzu bai da niyyar goyon bayan Trump, wanda ke jiran zama ɗan takarar jam'iyyar a hukumance. Ryan ya ba da sanarwa jiya jama'a cewa da shi da wasu shugabannin majalisar wakilai za su gana da Trump ranar Alhamis. Ya ce tattaunawar za ta mai da hankali ne kan abin da ya kira irin manufofin Republican da za su samu karɓuwa ga Amurkawa a watan Nuwamba. An dakatar da babban mai shari'a na kotun kolin jihar Alabama ta kudancin Amurka saboda ƙoƙarin hana auren 'yan luwaɗi da ya yi, saɓanin hukuncin da kotun kolin tarayyar Amurka ta yanke. Wani kwamitin binciken da ɓangaren shari'ar jihar ya kafa ya zargi babban mai shari'a na jihar ta Alabama Roy Moore a jiya Juma'a da laifin rashin bin ƙa'ida. Kwamitin ya zargi babban mai shari'ar da amfani da ikon muƙaminsa ba bisa ƙa'ida ba, wannan zargi na iya kaiwa ga tsige shi.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto labaran duniyar. Gwamnatin Najeriya ta shugaba Muhammadu Buhari ta hwara jiwo ƙamshin shekara ɗaya a karagar mulki. Su kuma 'yan Najeriya sun hwara hurta ta bakinsu a kan yadda suka ga salon mulkin Buhari da kuma tahiyar gwamnatin tashi bayan shekara ɗaya da kama mulki. 'Yan gudun Boko Haram da ke zaune a sansanonin Malkohi da Damari a jihar Adamawa sun auna mulkin Muhammadu Buhari na shekara guda kamar yadda za ku ji. A tattauna wasu da wakilin murya Amurka Sanusi Adamu, wanda ya fara magana da shugaban 'yan gudun hijira na sansanin Damari, Malam Modu Gana.
Da aka samu canji na gwamnatin Buhari, gaskiya na ga komai ya lafa kuma komai ya yi kyau. Gaskiya alhamdulillah, maganan abinci a wuni so uku ana ci, ana koshe, har ma ana zubar da abinci, ana bushirwa gidana ma a sayarwa masu kiwon dabbobi. Sannan kuma ana samun sabulu, omo, mai a sati da ana raba kowa. Sannan kuma ga ruwa muke da shi isasshe. Kasan shekara biyu dai ba wata biyu bane. Ko gobe ne a ce yanzu misali a ce an kawo mota, bismillah, a shirye muke za mu tafi. Ba ma da shakku wannan. Tunda ma alhamdulillah wani sun gano da idonsu sun dawo kuma sun ce gidan lafiya. Kuma har yanzu muna gadara da Allah da gwamnatinmu inne. Gwamnatinmu ta yi mana kam. Tunda ma alhamdulillah ba mu tsammani za mu samu kanmu a wannan hali haka ba, har mun gashi mun samu lafiya, mun yi komai, har ma mun manta da abin da ya faru a baya. 'Yan kasuwa a dai musu tana din wani abu kaɗan, kamar ɗan kuɗi za su fara kasuwanci, abinci kuma a ɗan ba su wanda za a ji a fara dai lallaba haka fi zuwa ga wani lokacin da kuma gari zai zama normal. Wannan shi ne babban kiran da nake. Amma gaskiya canji, an samu canji a wannan gwamnatin Babu Buhari. An yi aiki sosai.
Na yi hira da wasu daga cikin 'yan gudun hijirar ko mulkin canji na shugaba Buhari ya isa gare su. Da farko ga Alhaji Ali Zarambe.
Alhamdulillah, abinda yake mana mun gode wa Allah, mun gode masa. Abinda yake mana daidai da rana mun gode masa. Duk yadda da muke ciki halin da muke ci ba shi wani ya samu ba Allah ne ya samu amma duk da yake kokarin da yake nan mun gode wa Allah mun gode masa mu irin wahalan da muke ciki nan muka tattaru muka fita cikin nan dare da rana muna ci muna sha alhamdulillah kasan duk abu na da ya wuce ba za ka yi samani ba bai kamata ka nema abin da kake gidanka ba mutun ne ya rige kaka ba zai kai ka mun na gidanka ba amma yadda muka zauna alhamdulillah
sunana Ladi Abdu daga Mincika gaskiya shugaba Buhari kam yana kokarta mana a ini muna samu abinci so uku ga sabulu ga ruwa ga man shafawa na bamu ga abinci kuma ga ruwa kuma eno 24 hours na muna samu ruwa na
ni ina da suna Chinampi mutumin Dille masifa na ya fara lafawa muna na a cikin kam kuma muna godiya ma Buhari ya kashe mana wannan wuta dai in ba haka ba da yau ma guri Najeriya ya rikice bare ta ma kauyuka wannan ne shine da nake matukan godiya gare ga gwamnati da shugabanmu babban mu Buhari
baya ga karin sabbin baki yan gudun hijira da ake samarwa masauki a sansanonin kowane mako daga makwabtan Najeriya Kamaru Niger da Chadi sakamakon galabar da sojojin Najeriya ke samu akan kungiyar Boko Haram a yankunan da a baya suka mamaye da kuma kwato jama'ar da suka sace inji Mallam Sa'adu Bello shugabar hukumar kai dokin gaggawa ta kasa na jihar Adamawa cikin shekara guda da shugaba Buhari ya karbi karagar mulki hukumar inji shi na samun kaso mai soka daga gwamnatocin tarayya da kuma gwamnatin jihar Adamawa
a wancan lokaci kungiyoyi masu zaman kansu saboda kowa ina gudun irin wayannan wurare jihar Borno da Adamawa ba su da yawa amma da zamar da lokacin zaman lafiya ya faru mutane da dama sun kungiyoyi da dama sun sake shigowa sun zo kuma sun tallafa su sai ma amma dai duk da haka gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Adamawa ita take daukan kusan kashi 90 na abin da yake faruwa a wayannan sansanoni abin da muke ba su kullun shine lura abin da za su ci abin da za su sha lafiyar su ilmin yaran su da wasu abubuwa na yau da kullun wanda yake faruwa a cikin wayannan sansanoni namu
Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya
wa zai cuci ba Allah wa zai zagi ba Allah wanda ya cuci ba Allah sanye rike maza gwiwa tun jere rike maza mara in yayi tsugurna ya gaza tashi shi sababi da ya
to har yanzu dai muna Najeriya inda ƴan ƙasar ke ci gaba da hurta tabakin su akan matakin da ƴan majalisar dokokin ƙasar suka dauka na kafa dokar yanke hukuncin kisa akan duk wanda aka samu da laihin satar mutane ga tabakin wasu mazamna jihar Oyo a tattauna wasu da wakilin murya Amurka a jihar Hassan Umar Tambuwal ko da yake wasun suna cewa hukuncin kisan ya kamata ya hada har da barayin kudin gwamnati
Sunana Malam Boye Muhammad Oyo State magana da ake ta batun waton sa hannun da aka ce majalisa ta yi akan kinafin to yana da kyau a duba da kyau nace ya wanda duk aka kama akan hukuncin kisa to ina son a yi tunani wanda aka samu da laihin ya kama mutum har ya kashe shi an tabbatar ya kashe shi to shi ma kamar yadda Qur'ani yace wanda duk ya kashe a kashe shi to yadda suka kashe su ma a kashe su amma wanda aka samu bai kisa ba to shi ma sai ai mai hukunci daidai da shi akwai musulmi akwai krista daga cikin wayannan abubuwa yawa akwai ma wayanda babu su da addini daga cikin wannan abu kaga su ma sai a dubi irin hukuncin da dace da su sai a musu don a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro
sunana Hassana gaskiya aini na masa goyon ba 100% domin dama hukuma in ta kama barawo masu satan mutane menene matsayin su ba barayi bane a kashe ni ma na ce a kashe su don su shafa ma wadansu wadanda ba su sani ba ma za a shafa da su za a shafa musu
liman dan amwanza
kuka aminta da matakin majalisar tarayya ta doka na cewa a kashe wadanda suka saci mutane
ayani yan majalisa ba su obirge mai irin yanzu gaba saboda wannan aiki da sun ka dauko yayi daidai wanda duk ya saci mutum shi ma kan yi barawo na aiki tunda kisa hikai dan da zara an ka ce an kawo shi to shi kine mai kuma mutum wanda wani sanar da mutuwa take don haka ga na aminta na bada goyon ba da wannan aiki a kashe shi ba to wanda ya kashe mutum zai mai bayan shi ma kan yi a kashe shi don kisa na suka yi
akwai wadanda ba su kashewa sai dai su anshi kudin fansa
to amma ai ko da sun maisuwa ayin sun kamar sai ai bai da wata moriya bai da wata moriya ciki ne ya lalace bai kai ne wani uhani kudin da suka ansa in kudi suka ansa ba su ciya ba su kudi ga abin suka bukata sai sun dauke shi su tatsuwa mutane hankali shi su tatsuwa mai hankali yalle su tatsuwa mai tatsuwa mai yalle ne hankali kaga don hakan ga ni ma kai na bada goyon baya
Muhammadu Budaji sarkin hulanin kasar sayin nan to dokar da suka son su bullo da ita na batun kashe masu garkuwa da mutane ya daidai sa'ina a koma masu ma masu sace kuɗin ƙasa su ma abi son su su ma ai musu haka
ai musu a'a
masu sace kuɗin ƙasa su ma ya kamata ai musu hukuncin kisa domin sun kashe talakawa sun kashe ƙasa gaba ɗaya.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar kuma makwabciyar Najeriya, sabuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Isuhu na shirin kaddamar da matakin rusau a wasu unguwannin da ke bayan garin Yamai, waɗanda ta ce an gina su ne ba da izini ba kuma ba bisa ƙa'ida ba. A yayin da ita kuma kungiyar dillalan hilaye ta ce da sake kuma ba za ta sabu ba. Ga wakilin muryar Amurka Sulemu Barma da cikakken rahoto daga Yamai, babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar.
A yayin zagayen da wata tawagar ministocin ƙasar ta Nijar ta gudanar a kewayen birnin Yamai ne, gwamnatin ta ce ta gano wasu ɗimbin gidaje da aka gina ba akan ƙa'ida ba, kasancewarsu akan filayen da ma'aikanta suka keɓe domin buƙatun al'umma. Saboda haka hukumomin na Nijar suka ce za su ɗauki matakan da suka haɗa da korar waɗanda aka tabbatar da sun sayi filayen da ainihin su mallakar gwamnati ne. Kasim Mamman Mokhtar shine ministan ayyukan bunƙasa birane a ƙasar Nijar.
Tare da wa'annan ministori mu diba mu ga yanda haraka wurare na gwamnati musamman wurare wannan Central Vert da kingin ma wasu wurare wa'anda kamar mutane suka yi gini ba kan ka'ida ba koko suka ɗoka, tunda wannan wurare ne ake keɓewa don su umhani al'umma, ko don a yi lakwal, ko don a yi maka wurin likita, ko don a yi wurin wasa na yara, ko don a yi wurare wa'anda za su kare muhalli basa kan gurɓacewa shi. Kenan ba wani wanda ke da izinin ya ba da izini a wani ya zo ya zamana, tunda abu ne na ƙasa, dokokin ƙasa sun kare shi. Yau gwamnati insha Allahu ba cikin rauni ba za ta tsara wannan haraka abinda ta shahihi mahalli.
Sai dai kungiyar Spin ta masu dillancin gidaje da filayen gini ta ce ba za ta sabu ba, kamar yadda za a ji daga bakin Hajiya Zainabu Madan Bubakar, mai kula da watsa labarai a kungiyar Spin.
Ayyukan da ake yi bisa ka'ida ne an ka yi shi. Ministrorin da suka wanda ya canje su suka ba da izini, shi ake ce ma arete ministerial, suka ba wa'annan mutane izini su je su yi ayyukansu. Wuraren da ruwa da wuta da mutane kowa na nan ana gine-gine, kuma ana mutane ma sun shiga gidajensu, ya koma gidaje na kwana kenan akwai mutane ga wurin, kuma a ce a hallau a tadda su. Tun da shekarun baya mun gani an yi ba a ce komi ba, kenan shi ma in ya zo sai ya yi nashi ba a ce komi ba, kun san wannan bai da kyau cikin ƙasa. Yalla rishin sani ne, kuma ya shiga sabo ya kamata ya kira kowa abokan aiki da sandika da technician. Yo su technician din shi na minister aiki mai suke yi, ai duka aretar da an ka bada da hannunsu a ciki, tunda sai technician ya bada akor sannan minister ke sinya arete.
Sakamakon bunƙasar manyan birane a shekarun baya-bayan nan a jamhuriyar Nijar, harkar filayen gini na zaman abin da ke haddasa rigingimu tsakanin ma'aikanta da dillalai, ko kuma wani lokacin tsakanin hukumomi da manoman da aka sayar da gonakinsu, ko tsakanin hukumomi da makiyaya saboda dalilai na cinye burtali ko filayen kiwo, yayin da a ɗaya ɓangare gidajen haya kan ƙara tsada a kowace safiya ta Allah. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kai ga ka gidan haya, waccan ga ta gidan haya.
To kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu haka agogonmu ke nuna ƙarfe 11:18 na sahe, wato 4:18 agogon Najeriya da Nijar da kamar da Chadi. Ma saurare, yanzu kuma sai ku gyara zama ga shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar da tambayar Usaini Dango ta karasuwa kan kokuwar Turawa ta wrestling. Za a kuma ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar da tambayar Babangida garin Umaru Sabuwa jihar Maradi kan tarihin Gobirawa da alaƙarsu da Katsinawa. Bar mu fara da ragowar amsar tambaya kan ko shin gaskiya ce kokuwar turawa nan ta wrestling ko kuma ta dabara ake ma masu kallo. Idan mai tambaya Malam Usaini Dango tana saurare, ga ƙarshen amsar ka daga bakin editan wasanni na sashin Hausa Aliyu Mustapha Sokoto. Wanda ya ce
mutane da suke kuɗi cikin wannan harka din da harka kuɗi ce, saboda haka dole sai an kirkiro wani hali wanda zai sa mutane za su jira su ga cewa da wani da wani ai
ba sa ga mutane. Amma Alhaji, wajen shi wannan wasa zaka ga da alamar dai wasu sun fi wasu su samun kuɗi. Shin idan tsari ake mutum kenan zai yadda a nuna cewa ɗaya daga cikinsu ya fi ƙwarewa kullum a rinka cin shi a wannan wasa kuma a fi shi kuɗi, kana ganin haka zai yi koko dai akwai dai ta bayan fage da ake saka mutum?
Ai, bari in baka misali kamar makaɗa ne, yanzu kaga ai ba kowane makaɗi za ka haɗa da Michael Jackson ba, alimisali ko wannan da ya rasu kwanan nan Prince ko kuma su James Brown ko a yanzu a Najeriya da rinsu Ali Nuhu. Ai, kowa yana hawa-hawa har ya kai wani matsayi wanda zai zama wani tauraro ne shi a cikin wannan harka ɗin. Girmanka da kimar da kake da ita a wannan wasa ɗin zai sa mutane su so su kalle ka, su ganka, su jira ka. Kuma idan aka ce irin wannan gogaggen ɗan kokowa zai zo yi kokowa da wani a wata rana, kamar ƙwallon ne ya ce za a yi da Manchester United da Arsenal ko da wata ƙungiya can da aka san sanannu ne ko da Barcelona ko da wani, ai ka ga da mutane suke ɗauka abin da gaskin gaske ko? To amma ƙwallo daban, kokowa daban. Kokowa abu ce da ake tsakanin mutum ɗaya, wani lokaci aka yi mutane da rukunonin mutane kamar uku nan uku can da shauransu. Amma wallahi ina ga maka Ibrahim, tsari ne ake za a shirya komi tsatsaf kafin a fito filin wasan.
To Alhaji, tunda yake ka taɓo kokowar gargajiya tamu kenan, shin ya za ka kwatanta kokowar gargajiya ta Bahaushe da kuma wrestling ko kokowar shi a Bature, wacce ce tafi zama zahiri?
Aka san mu kokowa mu gargajiya an fi alaka da malamai da karfuna da layu da wane ne ko? Idan ka dake mutum, idan almisali aka ga ya fi ka jiki za a ce ai layunka ne ba ma karfinka ba ne. Idan jikin ku ɗaya ne za a ce wani ya fi wani karfi, ka gane? Na ɗaya ke. Na biyu, tamu a bainar jama'a ake yin ta cikin ƙasa, ake yin ta a fili, ake yin ta kuma ta gargajiya ce tun kafin a yi ta turawa ake yin irin wannan ɗin. Na uku, ana yin ta yadda idan faɗa ya kaure tsakanin mutane a kasuwa haka za a yi abin nan. Amma Bature yana da ilimi na zamani, yana amfani da kwamfuta, yana amfani da talabijin ya jujju ya ƙara ma abin haske da ya sa wani kaɗe-kaɗe duk dai don ku kaɗu. A wurin mu ko kirari kake dan dan ko dan kokowa zai fito ya kirari ya ce wani bai isa ba waye waye shine wani shine wani shine wani. Sannan na uku, tamu ba ta daɗewa kamar tasu. Tasu wato ana ɗaukaka ta, ana jaddada ta, ana ta rura ta kafin ma ta zo ta faru, ka gane ko? Saboda haka ba ɗaya ba ne ko matsalar zaratin abubuwa.
Wato kenan Alhaji, a kokowar mu ta gargajiya idan ka ga ƙato ya ɗirgi, ƙato ɗibgar ta gaskiya ce kenan, ya ji jiki kenan.
A wannan ka ai babu, wannan ka ai gaban ka ake yi. Amma wannan ai galibin mu duk masu kallon wannan kokowa ta tura ai a talabijin muke ganin ta, ba ma gurin ko? Shi yasa muke jin ba ka ganin kafin a zo a yi ta, sai kaga har da mata ma yanzu suna shiga, sai kaga an fito kafin ma kwanan wani matan sai baɗe ma za a yi kokowa, za a ce ai rana kaza da wata kaza za a kullum a zo a yi ta talla, a yi ta talla, a yi ta talla. Saboda yanzu ne za a sa wannan kokowa a nan America, sai ka kira kamfanin talabijin ka biya dala ko 40 ko 60, wani ma akwai wanda zai biya dala 1000 don ya je kujerar shi tana dab da inda ake biya. Ta America ba wai dala sifa ba, ka gane ko? Saboda su je su kalli abin nan. ‘Yan dambenmu da ‘yan kokowarmu, ai in ba wani ma ya bushe iska ba ya ba su kyauta a cikin filin dambe, me suke samu ne? Aban samu su ‘yan kokowarmu.
Wato kenan Alhaji, a takaice idan za a ansa tambayar shi Malam Dango ta Karasuwa da ya ce wasa ne ko faɗa, a takaice me za ka ce?
Zan ce mishi wasa ce.
Wato dai yaudarar mutane ake.
Ba na so in ce ana daura domin mutum ya sani, ai da mutane da sun san cewa ga abin ga yadda nake ga musu sun san haka yake. Amma suna sha'awar su zo kamar yadda nake ma, kamar sinema ne. Yawa, kamar sinema ne, ka san ba gaskiya ba ne, amma za a zauna.
Sai kuma babi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambaya kan tarihin Gobirawa da alaƙarsu da Katsinawa. Idan mai tambayar na kusa ga Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna, wanda ya ce
asali na biyu yana nuni da cewa su waɗannan mutane Gobirawa mutane ne waɗanda suka taso daga gabas ta tsakiya a tsawon shekara 1000 bayan Annabi Isa, kuma mutane ne waɗanda makiyaya ne da yawa daga cikin su akwai kibdawa. So daga baya suka bar wannan gari suka koma wani gari da ake kira Gubur, shi ma dai kaga magana ta zo daya a yankin Yemen. Sannan suka je arewacin garin Makka. To wani labarin ya nuni da cewa akwai wani sarkin su da ake kira Bana Turmi a wannan zamani na zamanin jahiliyar Larabawa. Wanda shi Bana Turmi din nan an nuni da cewa suna daga cikin waɗanda suka musulunta a farko-farkon musulunci. Amma wannan bayani bai tabbata sosai ba a cikin fannin tarihi. Bayan sun gama zaman su a nan suka sake tafiya suka zauna a ƙasar Misra a ƙarƙashin wani da ake kira Dan Galadima. Sannan daga baya suka koma suka zauna a ƙasar Khartoum na ƙasar Sudan kenan. Sannan suka shiga yankin ƙasar Borno bayan sun keta Sahara. Sannan daga baya suka zo suka kafa garin Azbin a wani wuri da ake kira Goran Rami. Sannan suka kafa garin Magala shekara wurin 200 da suka wuce bayan zaman su da suka yi a yankin Azbin din. To wannan shi yake nuni da asalin Goberawa na biyu. Amma bisa tarihi abin da yafi tabbata shine tarihin da yake nuna asalin su daga abin da ya shafi daga ƙasar Misra. Sannan akwai dangantaka da ke tsakanin su da Kazinawa, wanda mafi yawancin mutane ana alakanta da dangantaka da ke tsakanin Goberawa da Kazinawa akan matsayin abin da ya shafi kamar wasanni kawai. To magana a tsakanin alaka da ke tsakanin Goberawa da Kazinawa ta wuce maganan wasanni tsakanin wayannan mutane guda biyu. Abu na farko akwai alaka ta rashin zaman lafiya da ta wakana tsakanin waɗannan mutane guda biyu. Akwai alaka kuma ta zaman lafiya da ci gaban arziki da ta gudana tsakanin waɗannan mutane. Misali, abu na farko akwai alaka da take nuni da tashin-tashina da ta faru tsakanin Goberawa da Kazinawa. Wannan ya faru a lokacin Sarki Muhammadu Tsaidarana, a lokacin da yake shugabantar wato Goberawa, saboda wani yaki da ya faru tsakanin su da Kazinawa a wancan lokaci. Tarihi ya nuni da cewa an yi kare jini birijini a tsakanin su. Wasu kuma marubuta sun nuni da cewa Goberawa sun galaba akan Kazinawa. Wasu marubutan kuma da har ila yau sun nuni da cewa Kazinawa sun galaba akan Goberawa saboda yakin da aka yi an yi shi ne a cikin birnin Katsina. To kuma dai menene dai? Wannan yana nuni da cewa akwai alaka ta rashin zaman lafiya da ta taba wakana tsakanin mutanen Goberawa da mutanen Kazinawa a wancan lokaci da ya wuce. Wanda kuma a wannan lokaci ne yakin har ya kai ga birnin Maradi na ƙasar Niger a wannan lokaci, saboda ƙasar da fadi gaba daya. Sannan akwai alaka ta wato auratayya, musamman bayan waɗannan yakuka da suka faru. Kowa ya nuna jaruntarsa, saboda haka da tafiya ta tafiya sai zamanto an samu auratayya tsakanin waɗannan mutane. Kada a manta a bayan yi bayanin alakan ma da ke tsakanin Goberawa da kuma abin da ya shafi mutanen Zamfara, wanda ta kai ga har akwai auratayya, har aka kai ga ɗan da aka samu a tsakani ya zo ya zama sarkin Gober a wannan lokaci, kamar yadda muka ambata a baya. To sannan akwai alaka ta cin da kayya da kasuwanci, saboda akwai cibiyoyi na arziki na kasuwanci a yankunan Katsina da kuma yankunan ƙasar Gober, musamman saboda alakar da ke tsakanin kafuwar garin Gober da kuma abin da ya shafi alakar jama'ar Gober da kuma abin da ya shafi mutanen ƙasar Niger da kuma mutanen da ke cikin Sahara. Saboda haka akwai kayayyakin da suke ɗebowa daga Sahara su zo su aje su a nan ƙasar Gober, sannan kuma mutanen ƙasar Katsina su taso daga Katsina su je su siyo su daga ƙasar Gober su kawo su ƙasar Katsina su saida. Sannan akwai mutanen ƙasar Gober kuma da suke tasowa suke zuwa ƙasar Katsina su sai wayansu kayayyakin su koma da su ƙasar Gober su saida. Sannan mutanen ƙasar Niger kuma idan sun shigo suka wuto har Katsina su ma su cinikayya. So akwai alaka na kasuwanci da mutuntaka a tsakanin waɗannan mutane da dama.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu sabbin tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Balla da Aliyu Mustafan Sakkwato da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa kasance lafiya lau.
To dama ai an ce Najeriya da Niger daidai suke, da kuma wannan muka ka karshen shirin namu saboda karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba. Da fatan za a gafarce mu yanzu a madadin kowa da kowa, musamman Caleb Getachew da ya hada mana sauti, da engineer mu Mr. Justin, da Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya karanto labaran duniya. Ni Halima Jumroke sallama da ku, sai anjima da daddare da izinin Allah mu sake haduwa da ku a huta lafiya.